Matakin da babban bankin Najeriya wato CBN ya dauka di na zuwa ne a didi lokacin da salon damfara da sunan tsarin biyan kuɗi tsakanin abokan hulɗar kasuwanci ke ƙara kamari inda ƴan kasuwa da basu gani ba ke rasa dukiyarsu ga wannan tsari na ƙarya kuma hakan ke zama sanadiyar karayar tattalin arzikin wasu. A akasarin lokuta dai ana amfani da takardun bogi kamar Swift MT103, Swift Act Copy da dai sauransu wajen yaudarar ƴan kasuwa a sunan an biya su su saki kayayyakin ga waɗanda suka saya. Daga bisani bayan tura kaya ba a ga kuɗi ba waɗanda al'amarin ya shafa su garzaya zuwa CBN don mika korafi. A bisa wannan salon damfara ne muka tuntubi fitaccen ɗan kasuwa mai fitar da amfanin gona zuwa ƙasashen waje kuma jagorar kamfanin Gaude Agro Export Binta Gaude.
Ban taɓa samun wani matsala ba akan harkan kuɗi a international transaction saboda in zamu muna using irrevocable LC ne ko 100% CAD. To kin ga idan ka using irrevocable LC is the most reliable mode of payment saboda ba wani magana a scamming ɗinka saboda kin ga banki ne in ka ce kana da miliyan 10 na transaction banki za su yi confirming cewa akwai wannan miliyan 10 account ɗin kuma za su rike kuɗin to kin ga in sun rike ba za ka iya kashe kuɗin ba za ka iya cirewa ba in kaya sun sauka banki za ta sakar maka kuɗin ka
masanin tattalin arziki Malam Kasim Garba Kurfi ya ce matakin na bankin CBN yayi daidai
kamar yadda babban bankin Najeriya ya ce da ya dauki matakai ga duk wanda ya zo ya ce yayi harka da ƴan Najeriya kuma an tura mai kuɗi CBN ta rike har suna kawo sweep wanda yake ba na gaskiya bane ba wannan yana da kyau wane ne CBN za ta kama shine wanda yazo yake cewa an tura mai kuɗi bai gani ba duk wanda yake harka da ƴan Najeriya akwai hanyoyi biyu da ake harkan nan na farko shine ana bude letter of credit hanya ce wadda duk wanda ke harka da kamfanin Najeriya ya sani zai ce kafin ya saki kaya sai banki ya tabbatar mishi cewa ga kuɗaɗe nan a dollar kuma an aje wannan bankin lokacin da kaya suka iso port na Najeriya kamfani ya karba sai a sakan ma wancan kamfani da ya kawo da kuɗin shi na biyu kuma shine akwai abin da muke kira TCC wannan transfer ce ga kuɗi nan ka kawo mana kaya so wancan na swift da yawanci mutane suke amfani da shi kuma wanda yake ba na gaskiya bane ba mu ga laifi ba da CBN tace duk wanda yazo yace yana buƙatar kuɗin shi tanan to shi za su kama domin shi ma yana cikin wanda kike taimakawa wajen abubuwan da ba daidai ba
shi ma masani a fannin zuba jari na ƙasa da ƙasa kuma mai sharhi akan kasuwanci Malam Baba Yusuf ya ƙara da cewa
wannan gargadi da babban bankin Najeriya ya fitar akan shaidar biyan kuɗi na bogi da wasu masu harkokin cinikayya a ƙasar waje suke samu a ce an biya su kuɗi alhali ba a biya ba ya zo akan lokaci harkar cinikayya kafin mutum ya saki kayansa ya tabbatar an biya wannan kuɗi dan yawanci inda ake samun matsala shine ka aika da kuɗi kafin wai a saki kaya ko su biya ka akan kayan da zaka tura ko kuma a turo rabin kuɗi kafin ka tura kaya a samu communication wato tsakanin bankin ku da bankin wayannan mutane ko mutane ne ko kuma kamfani ne dake kasar waje a samu abin da ake kira bank to bank communication tabbatar da cewa wannan kamfani na gaske ne ba na boki bane na biyu shine idan aka turo kuɗin nan sai an tabbatar da kuɗi sun shiga kafin ka saki kaya to da haka bankin Najeriya Central Bank ba ta da wani hannu akan wannan
barakarar musayar kuɗaɗe tsakanin ƴan kasuwan ƙasa da ƙasa na Swift code dai abu ne dake ƙara tsananta musamman a cikin watannin baya-bayan nan inda hakan ya zama silar rasa rayukan wasu ƴan kasuwa da suka rasa dukiyar su ga wannan hanyar kamar yadda wasu alƙalma daga yanar gizo suka yi nuni duk kokarin ji ta bakin bankin CBN akan yadda zai aiwatar da tsarin hada waɗanda irin wannan al'amari zai shafa daga yanzu ga jami'an tsaro dan daukan matakan da suka dace ta kiran wayar tarho da tura sakon karta kwana da ya shirya yayin hada wannan rahoto Halima Abdulrauf Murya Amurka daga Abuja Najeriya